نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي 30 ga watan Muharram hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 16 ga watan June 1996 ina mai matukar farin cikin cika alƙawarin da na yi wa cibiyar karantar da shari'ar musulunci wadda ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria alƙawarin da nemata akan gayyatar da ta rubuto mini tun ranar 31 ga watan 5 wato watan Mai na wannan shekara 1996 miladiyya a cikin wannan ainihin takarda wadda ga tanan a gabana sun rubuto mini da cewa suna son ainihin in gabatar da muhadara ko lacca ko bayani dangane da rayuwar aljanu samuwarsu ganinsu halayensu mu'amala da su aqidarsu da kuma magana da su wannan a takaice shine abin da ainihin wannan cibiya ta nemi da a gabatar da bayani akai to a kashin gaskiya wannan matsala ba matsala ce wadda za a yi ta a cikin awa uku a kare ta ba ko kuma a yau ranar Lahadi a tattake ta shi yasa nace musu babu mamaki za mu ainihin tattauna abin da muka tattauna a sake samun wani lokaci a sake zama a sake samun wani lokaci a sake zama ba mamaki a zama sau uku ko sau hudu ko mai kai biyar ko fiye da haka ko kasa da haka wallahu ala kulli shay'in qadir wannan matsala ce wadda bai kamata a kyala musulmi su tafa gamniya a cikin ta ba kowa ya bude baki ya faɗi abin da yake so mai ilimi yayi magana wanda bai da ilimi yayi magana wanda ke da ilimi umuman yayi magana wanda ke da ilimi akan wannan matsalar yayi magana wanda ke da ilimi akan wata matsala ya shigo wannan matsala ya faɗi abin da yake so ba daidai bane a bar mutane su tafa gamniya a cikin wannan matsalar ya kamata a zo a tattake wannan matsala a bayyana wa musulmi ita musamman matsala dai dangane da aljani yana cikin aqidar kowa cikin mu ahlus sunna kamar yadda zamu zo ainihin miji to amma akwai abubuwa da dama waɗanda ya shiga cikin tunanin mutane ya saba wa abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa ainihin zamu tattauna waɗannan matsaloli ta iya yiwuwa abinda ya fi damun mutane a cikin wannan matsala su ji ma yau ba a kawo kanshi ba abinda ya fi damun mutane shine wai magana da aljani wannan shine abinda ya fi damun mutane wai ya za a yi magana da aljani to wai yaya ba za a yi magana da aljani ba mun fahimci wannan to ta iya yiwuwa yau za a zo kan wannan matsala ko kuma ba za a zo kanta ba amma dai a zahiri muhabar da na shirya a yau shine ta kasu kashi uku kashi na farko zamu magana akan menene aljani sannan me asalin aljani daga me aka halicce su sannan bayani akan ainihin sunaye na nau'ukan aljanu a cikin harshen larabci da kuma nau'uka na aljanu da kuma bayani akan bambanci tsakanin shedan da aljanu, da bayani akan me asalin shi kanshi shedan din, shin shedan shi ne asalin aljanu ko kuwa ba shi ne asalinsu ba, shi ma ɗaya ne cikinsu, sannan yaushe aka halicci aljanu, da kuma bayani akan ainihin yadda kirar halitta shi aljani din take. Sannan kashi na biyu na wannan bayani za mu yi bayani dangane da imani da gaibu, wanda mas'ala aljanu tana daga cikin abin da yake a ɓoye, to za a tattauna bayani akan imani da abin da yake a ɓoye, ina matsayin shi a cikin addinin musulunci. Sannan da bayani akan tabbatar da cewa aljanu tabbas akwai su, ba ƙarya bane, ba jita-jita bane, babu shakka dangane da al'amarinsu, da kuma kawo dalilai a cikin alqur'ani da hadisai sahihai, da bayani akan tawaturancin al'umman musulunci da kuma sauran al'ummomi baki daya dangane da tabbatar da cewa aljanu akwai su. Sa'annan da kuma bayanin wasu alamomi waɗanda ake gani, waɗanda a hankalce suna tabbatar da cewa akwai aljanu. Sannan sai bayani akan cewa babu yadda za ka iya ƙaryata duniyar aljanu, cewa ƙarya ne babu aljanu, ma'ana babu yadda za ka iya ƙaryata wannan, don rashin sanin abu ba dalili bane akan cewa babu wannan abu din. Dan baka san abu ba, ba shikenan ya nuna babu wannan abu ba, don malamin ka bai karantar da kai abu ba, ba shikenan ya nuna babu wannan ba. To za a zo a tattauna wannan mas'ala, sannan sai a tattauna mas'ala akan hukuncin musulmin da yake musun kasancewar akwai aljanu, ina hukuncin shi, ina matsayin musuluncin shi. To sai kashi na biyu na wannan muhadara shine akan tabi'a ta su aljanu din, shine bayani na farko dangane da shin ko aljanu suna cin abinci, suna shan abubuwan da ake sha, idan haka ne to menene abincin aljanu, menene abin da aljanu suke sha, sannan shin aljanu suna yin aure, ma'ana aljanu suna yin aure tsakaninsu, idan suna yin aure suna haihuwa, akwai zuriya ma'ana a cikinsu, sannan akwai maza da mata a cikin aljanu, da kuma bayani akan inda aljanu suke zaune, shin a nan doron duniya ne ko kuwa a cikin sama ne ko a ina ne suke zaune, da kuma wuraren da aljanu suka fi zama, da kuma lokutan da ainihin suka fi wato watangaririya ko suka fi yawace-yawace ko kuma suka fi ainihin wato cuɗani da mutane. Sannan sai bayani akan shin aljanu suna da dabbobi waɗanda suke hawa kamar yadda muke da dabbobi waɗanda muke hawa, da kuma bayani akan wasu nau'i na dabbobi waɗanda mutum yana mallakar su amma kuma aljanu yana hawansu, aljanu suna hawansu. Sannan sai bayani akan irin kudura, irin ƙarfi da iko da Allah ya ba su na yin wasu abubuwa da izinin Allah ɗin. Sannan sai bayani akan irin tserewar da aljanu suka yi wa mutane wajen yin wasu abubuwa waɗanda mutane kafin su fara waɗannan abubuwa tuni aljanu sun fara yin su, wasu abubuwa ma har yanzu ɗan adam ya kasa yayi irin waɗannan al'amura ɗin. Sannan sai bayani dangane da tunkuɗewa mutane wata aƙida da ta shigo ta zamanin maguzanci dangane da al'amura na ainihin aljanu. Sannan sai bayani akan irin yadda aljanu Allah ya hore musu ilimi na ƙere-ƙere da sana'ance-sana'ance da abubuwa na ban mamaki. Sannan ƙarshen bayani wanda muka shirya a yau da izinin Allah shine bayani akan rikida da aljanu suke. Wannan kaɗan cikin abubuwan da za a tattauna kenan, wanda muna fatan Allah ya bamu dacewa, sannan kuma muna roƙon Allah ya sa mu samu isar da ainihin waɗannan abubuwan a yau. Sauran abubuwa kuma an zo an zauna wani makon sai a zo kuma a tattauna abin da ya shafi mu'amala da aljanu, ko zai yiwu mutum ya auri aljana, ko aljana ta auri mutum, ko zai yiwu a ga aljani, ko zai yiwu a iya magana da aljani. To waɗannan matsaloli kenan. Sannan a zo a tattauna matsala dangane da abin da ya shafi shin da gaske ne aljani yana shiga jikin mutum, da gaske aljani yana iya buge mutum, in yana iya buge shi yaya ake cire shi daga jikin ainihin wannan mutumi da ya buge shi, yaya ake ainihin a kore shi, ya za a yi magana da shi, ta wace hanya, wace hanya ce musulunci yadda da ita, wace ce addinin musulunci bai yadda da ita ba. Wabillahi tawfiq. Da farko wannan kalma ta ainihin aljinnu a larabci da ake amfani da ita bahaushe ya ara yake cewa aljanu, kalma ce wadda yake ta sunan jinsin su waɗannan halittu, wadda ta fito ne a siga ta jam'i, guda ɗaya ana cewa jinniyun, aljani guda ɗaya sai a ce jinniyun, amma in za a faɗi sunan jinsin su sai a ce aljinnu. Wannan kalma an ciro ta ne a cikin harshen Larabci daga alijtinan, buya ko fakuwa, saboda kasancewar ainihin wato shi aljani a boye yake ko kuma a fake yake, shi yasa Larabawa suke kiran shi da aljinnu idan jam'i ne na jinsi ko kuma jinniyun. To wannan a takaice dangane da ma'anar kalma aljani kenan a cikin ainihin harshen Larabci. A ƙarƙashin wannan, ashe aljani akasi ne na mutum, don shi al'insu mutum ana ce mishi al'insu ne saboda shi kuma yana bayyane a sarari, don a Larabci sai a ce ai wannan al'amari ne wanda yake la jinna fihi, al'amari ne wanda yake ba a suturce yake ba, ma'ana al'amari ne wanda yake a sarari yake. To in an cire la, ya zama fihi jinnun, ma'ana akwai suturcewa game da abin kenan. Wannan kalmar ta Larabci ce ake tattaunawa. Sai kalmar insu mutum akan ce anastu ash-shay'a idza absartuhu, in naga abu da idona sai a ce anastu shay'a, naga abu kaza, ma'ana mutum akasi ne na aljani. Shi mutum a bayyane yake, ana iya ganin shi da idanuwa a cikin surar shi, amma shi aljani akasin mutum ne. Wannan a Larabce dangane da kalma ta aljani kenan. Amma a istilahance menene aljani? Aljani ko aljanu wasu nau'i ne na ainihin wato halitta waɗanda suke da hankali, suna yin abubuwa waɗanda in sun sa kansu za su iya yi, in sun hana kansu kuma za su iya yi da izinin Allah, waɗanda su ma Allah ya ɗora musu shari'o'i kusan kwatankwaci kamar yadda Allah ya ɗora wa mutum. Su ainihin aljanu ɗin ba jiki ne suke da shi wanda ake iya ganin shi a sarari ba, a ɓoye suke daga ainihin gani na mutane, ma'ana ba a iya ganinsu. Sa'annan su ainihin aljanu ɗin nan suna da iko da izinin Allah na rikida su zama wasu irin halittu daban-daban, suna ainihin ci, suna sha, suna yin aure, kuma suna da zuriya, kuma Allah zai musu hisabin ayyukansu a ranar gobe alkiyama. A takaice abin da ake nufi da aljani kenan, ma'ana wata halitta ce wadda take a ɓoye, ba a iya ganinta a surar da take, suna ci, suna sha, suna aure, suna duk waɗannan mu'amaloli, amma idan ɗan adam Allah ya saka ya mishi shi daga ganin halittarsu yadda suke. Waɗannan bayanai suna nan a cikin littafin Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal na Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri a cikin mujalladi na 5 shafi na 12, da littafin Al-Aqa'id al-Islamiyya na Al-Sheikh Sayyid Sabiq a cikin shafi na 133. Wannan shine bayani dangane da abin da ake nufi da shi aljani. Sai kuma asalinsu, kuma daga me aka halicce su. Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda ya bayyana cewa ma farratna fil kitabi min shay'in, babu wani abu da muka bari ko muka ketare a cikin littafin Allah sai da muka bayyana shi dalla-dalla. To Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya halicci aljanu daga gare su. A cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah madaukakin sarki yace aljani mun halicce shi tun kafin halittar mutum daga ainihin wuta wadda take ma'ana ta taccen harshe na wuta. Wannan ya nuna mana madda ko kuma abin da aka halicci aljani da shi shine ainihin wuta. Wutar kuma sai Allah ya bayyana mana cewa harshen na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi shine abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin halicci aljani da shi. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah madaukakin sarki ya halicci aljani daga harshe na wuta. Waɗannan ayoyi guda biyu, waccan da ta zo cikin suratul hijri aya ta 27 da wannan da ta zo cikin ainihin suratul rahmani aya ta 15, suna bayyana mana ashe aljani an halicce shi ne da ainihin wuta, wutar kuma harshe na wuta ɗin wanda yake tatacce babu hayaki a cikin shi. To sai hadisi wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Muslim suka ruwaito sahihi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khuliqatil mala'ika min nurin, mala'iku an halicce su ne daga hayaki, daga haske aka halicci ainihin mala'iku. Sa'annan wa khuliqal jannu min narin, shi kuma aljani an halicce shi ne da wuta. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, shi kuma dan adam ko annabi adam an halicce shi ne daga abin da aka sifanta muku, shine ainihin busasshen yumbu, wanda za a zo a tattauna bayani akai insha Allah. Ash-shahid a cikin wannan hadisi shine hadisin yana ƙara tabbatar mana da abin da Allah ya tabbatar, shine cewa an halicci aljani daga wuta, wutar kuma wace irin nau'i, an nuna ainihin bakin wuta din wanda yake harshen ta daga sama. Wannan shine bayani na abin da aka halicci mutum aljani. To wannan wata muguwar aqida tana shigo mutane masu inkarin cewa aljani ƙarya ne, har cewa waya za a ce aljani ya shiga jikin mutum, aljani da aka halicce shi daga wuta ya za a ce ya shiga jikin mutum bai kona shi ba, sai a ce wannan sun yi kuskure wajen fahimta. Kai dan adam din nan asalinka daga ainihin ƙasa aka halicce ka, sukan kafa hujja da cewa an halicci aljani daga wuta, kuma a ranar alkiyama a ce kuma za a saka shi a wuta kuma wuta ta azabtar da shi, wato sun yi mummunan kiyasi. Dan me za a halicci aljani daga wuta kuma in yi laifi a saka shi a wuta ranar kiyama, to yaya wuta za ta azabtar da shi? Sai a ce kai dan adam an halicce ka ne daga yumbu, daga ƙasa, amma kuma da za a ɗauke ka a ɗora bululluka na ƙasa a danne ka sai ya hallaka ka, da za a ɗauki ainihin hoge na ƙasa haka a kwaɗa maka sai ya jin maka ainihin jiki. Ashe wannan ya nuna hujja ce kawai ta hankali wanda yake lalatacce, ka ɗauki ainihin wato hankalinka wanda yake babu ainihin kyakkyawan tunani cikin shi, ka ce za ka yi karo da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. Akan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya littafi ya sa mishi dar'u ta'arudul aqli wan naqal, yana bayani akan cewa matukar hankali kyakkyawan hankali ne, baya saba wa nassin da yazo daga Allah ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan a takaice abinda aka halicci aljani da shi kenan. Sannan mas'ala ta gaba shine asma'ul jinni fi lughatil arab, sunayen aljanu a harshen larabci. Larabawa sun karkasa aljanu dangane da ainihin kiran sunayensu, in ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi, in ya kai lokaci kaza akwai sunan da za a kira shi. Shine Ibn Abdul Barri An-Numari ya faɗi, kamar yadda mai littafin Akamul Marjan fi Ahkamul Jan ya faɗi, yake cewa Ibn Abdul Barri yace larabawa sun kasafta ainihin aljanu zuwa kashi biyar. Kashi na farko idan aljani ne wanda ainihin ya kasance, za su kira shi kawai aljani sai su ce jinniyun, in za su ce aljani kawai kai tsaye sai su ce jinniyun. Amma idan suna nufin su faɗi aljanu waɗanda ke tare da mutane, in guda ɗaya suke son su faɗi sai su ce amir, idan da yawa suke so su faɗi jam'i sai su ce ummar. Idan ya kasance aljanin wanda yake cutar da yara ne, ya buge su ko ya sa musu wata larura sai su ce arwah, ma'ana rauhanai. In kuma ya kasance ainihin ya wuce wannan matsayin, yana cutar da manya, yana ainihin sababar da bata da makamantansu, sai larabawa sai su kira shi shaitan, sai su ce mishi shaitani. Idan al'amarin shi ya karu akan haka, ya kangara kangara ta kai kangarewa, to sai kuma ainihin sai su rinka ce mishi ifritu, qala ifritun min aljinni. Mun fahimci wannan ko? Wannan a takaice bayani kenan dangane da ainihin sunaye na su nau'o'i na aljanu a cikin harshen larabci. Wannan bayani yana nan a cikin wancan littafi da na faɗi, Akamul Marjan fi Ahkamul Jan, da kuma littafin Alamul Jinni wash-Shayatin na Sheikh Suleiman Ashqar a shafi na 8, da kuma littafin Tabsitul Aqaidil Islamiyya na Sheikh Sa'idu Hawa a cikin shafi na 265 zuwa 266. Wannan bayani kenan dangane da karkaso sunayensu. Sai kuma asnaful jinni, nau'uka na aljanu. Kamar yadda ka san mu mutane nau'i-nau'i ne, to haka su ma aljanu ɗin suke nau'i-nau'i, ba iri ɗaya ba ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi sahihi, ya ce aljinnu salasatu asnafin, aljanu ma'aiki ya ce sun kasu kashi uku. Fasinfun yutiru fil hawa, kashi na farko sukan tashi sama ne, kamar yadda tsuntsaye suke tashi haka ainihin suke tashi sama, kashi na farko kenan. وصنف حيات وكلاب وسكما سكما مجيزين دكرنكا أصلن سكينان الجنين أما كما مجيزين دكرنكا أحكا أكا هل جيسو باوي سنة دك سفة ستا الجنون بني سكي لكتا سزام حكا الجنين أما كما سي الله هل جيش أما تين الجنين أما مجيز الجني كما أما كري ذا ذا بياني أكنسو إن شاء الله تعالى نوعي نبيو كينا وصنفون نوعي نوعي كما يحلون ويضعنون سوكما سنا أينهن سكن سوكا كسون لوكا چنس زونا تارد مجاني ولوكا چنس سوما كما سنا أينهن ياو كما يدو أن چنتن سكين ياو أسما وانا حديثي الإمام الطبراني دا الحاكم دا بيهقي أتكي لتافنش الأسماء والصفات سوني أينهن سكن فتر دشي دا إسنادي وانديكي صحيحي to wannan shi yake bayyana mana akan ainihin yadda su aljanu din suka karkasu ma'ana sun kasu kashi uku akwai wadanda iska ne suna tashi sama akwai wadanda kuma suna ainihin dama su haka Allah ya halice su a macizai akwai wadanda a karnuka Allah ya halice su akwai kuma wadanda yake iskokai din ne amma suna sauka kasa kuma suna ainihin tashi sama to sannan sai matsala ta gaba bambanci a tsakanin aljani da kuma sheidani daga wancan bayani na Ibn Abdul Barri zaka fara fahimta cewa asalin aljani da sheidani duk abu ɗaya ne amma sheidani yana bambanta daga aljani ne a lokacin da shi sheidani din ya kasaita daga wata sifa ta ainihin zalunci da karkacewa da bata inda ainihin akan samu bambanci din kenan ma'ana in aka ce ainihin sheidani baka taba samun ainihin aljani ya zama sheidani kuma ya zama musulmi duk wanda kaji an ce sheidani to wannan kai tsaye kafiri ne amma an ce aljani za a iya samun musulmi a cikin su za a iya samun mumini za a iya samun fasiki za a iya samun fajiri ko azzalimi daga cikin su ha kuma za a iya samun kafiri wanda kuma bai kai matsayi ainihin na sheidanci din ba saboda haka aljani ashe suna ne nashi na umumi na jinsi amma sheidani sai in ya kangare ya dauki wata sifa ta ainihin kafirci da taurin kai da sabawa Allah da batar da mutane to sanne yake daukan wannan ainihin suna ya zama ainihin sheidani din to sai bayani dangane da asalin shi shin asalin sheidan wanda ake magana wanda Allah madaukakin sarki ya yawaita magana akan shi a cikin alqur'ani ya tsoratar da mu game da ainihin biyayya gare shi shin shi asalin shi aljani ne ko kuwa asalin shi sheidani ne wannan matsala na daga cikin matsala da malamai suka saba tunda har zuwa yanzu shin shi sheidan wanda Allah ya koro shi daga aljanna ya dawo nan kasa wanda Allah ya la'ance shi asalin shi mala'ika ne ko kuwa aljani ne wasu malamai suka ce asalin shi mala'ika ne da surar halittar shi da komai nashi kafir cewa Allah da yayi shi yasa aka koma ana kiran shi iblis kafir cewa Allah da yayi shi yasa aka koma ana kiran shi sheidan ma'ana ana kiran shi iblis ne ko sheidan tajawuzan amma ba a hakikanin kasancewa shi daga cikin aljanu ba haka wasu malamai suka tafi akai wasu malamai suka tafi akan cewa a'a sheidan asalin shi yana ainihin cikin jinsin aljanu ne amma Allah ya dauke shi ya saka shi cikin mala'iku suna bautar Allah har zuwa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarce shi da cewa ya umarce su da cewa ainihin su fadi su yi sujuda gaba daya amma shi sai ya taurin kanshi da shi yasa ainihin aka ware shi aka la'ance shi dama shi ba a jinsin su yake ba wannan magana ta biyu kenan magana ta uku kuma wasu malamai suka ce asali shi sheidan aljani ne amma sai Allah ya juya sura halitta shi sai ta zama ta ainihin mala'iku sai ya saka shi a cikin su dan haka har a yanzu a siffar shi yake ta mala'iku din